Ko menene yasa kika samu nutsuwa a cikin duniya? Yace dan wani jin dadi ne na dan wani lokaci kankani. A cikin wannan kankantar kuma sai yaudaruwa take shigowa. In kudi ne kake da shi, sai shedan ya yaudarar da kai, ka ki yin abin da ya dace da kudin. Ilimi kake da shi, shedan ya yaudare ka, ka ki yin abin da ya dace da ilimin ka. Dama kika samu na fifiko a gidanki kece babba. Allah ya jarrabe ki ki yin adalci a iyalan zaman ki abokan zaman ki da ƴaƴayenki da ƴaƴayensu duka mai saboda dan rudi da Allah subhanahu wataala yace mana duniya ta ne mana wannan ita ce duniya kuma madar amfani mai dorewa jin dadin sa karan ne kuma a cike yake lalata mana jin dadi mai yawa wanda shi bashi da ƙarshe domin kowa ya shina ita lahira ba ta da ƙarshe kai kaddara iya dan nan kabarin nan da muka yi magana dazu a kansa tun daga zuri'ar annabi Adam fa na farko da ya fara mutuwan nan har yau fa bai tashi ba ƴan uwa gashi kuma maluma sun ce mana daga yau da kika mutu kike jin aike kawai an tashi alkiyama a tare da ke ba wani abin da ya rage miki ji kike kawai alkiyama ta tashi du daya ayi hisabi yau du daya a busa gabo yau du daya aike me taki ta kare so akwai bukatar mu zama masu guzuri akwai bukatar mu zama masu shiri shiri kuma na me katta kwana karki sa a ranki bare in na gama digiri insha Allah zan mai da hankali in koma karatun islamiya bari dai in na samu na mai da hankali dubban ni da nutsuwa kwana nan ba dai a gama bikin wance insha Allah na nutsuwa koma islamiya waye ga ya miki zaki ga bikin wance waye ga ya miki zaki kai wata ajanda da kika shirya kiga karshen ta baka da tabbas shine babban tashin hankalinka Allah ta'ala ya kara ambata mana wata kullu nafsin na ga anbiya iko
kullu nafsin ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون
ويا سبحان الله aduk wata aya da tazo wa ilaina turja'un din haka kawai tana ban tsoro ko me ta fada a farkon ta tana ban tsoro ko da bata tafi zancen mutuwa ba duk ayar da Allah subhanahu wataala ya jaddada cewa wa ilaina turja'un tana ban tsoro saboda me kaman wani irin magana ne ake miki ta me ki fatina duk abin da kika yi duk gangancinki duk izgilinki duk kolewarki ina dai zaki dawo gare ni je kiki abin da kika ga dama yar uwa saki zo ki same ni kullun ina fada wallahi ko headmaster ajin ku ne makarantar ku ko principal ko wani shugaban da kike karkashin sa yace ki je ki yanda kika ga dama ni ma zaki ga sakamakon abin da zan miki wallahi ke kin san ba zaki ga mai kyau a tare da shi Allah kuma yana yawan jaddada wannan kalmar yan uwa shin ba ma tsoron Allah nan ya gaya mana zamu dawo zai ba mu labari akan abin da muka yi kuma zai yi hukunci akan abin da muka yi amma ba mu daina abin da ya hana mu ba ƴan uwa ba mu daidaita ba har yanzu kafar mu tana rawa tsoron da nake mana kada rashin shiri ya riske mu a irin wannan yanayin ba mu shirya mata ba ta kuma riske mu din in kana so ka zauna da kanka lafiya shine kullun ka ji a ranka Allah yana kallon ka dan an tambaye annabi menene kyautatawa yace ka bauta Allah kamar yana kallon ka to duk abin da zaki ki dinga tuna Allah yana kallon ki bayya bacci bayya gangadi bayya mantuwa yanzu in ke ne yara suka tara miki laifi shekaran jiya mata aika za ai zan dake ki biki da ka dace sai ta kare har sai ki jikin manta alƙawarin shekaran jiya da zaki duka yanzu ma sabo ake Allah baya mantuwa tunda ya kage halittar ki kike masa laifi tarawa kawai yake ba zai manta ko dai ba kuma yake jaddada miki ba matsala zaki zo ki same ni yar uwa kalman nan anya akwai sauki a cikin ta Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara jaddada mana wannan abin da mama san mu saurara yace kullu nafsin za'iqatul maut ya ƙara ce mana dukkan mai rai zai dandani mai mutuwa babban tashin hankalin a wannan ayar ita kuma sai ta ce mai wa nabalukum bisharri wal khair fitna yace za a bujuro mana alkhairai da sharri duka su iya zame mana fitina mi gwari-gwari da bayanan nan kullun ni ina so nan karatun mu karatu ne na kawai amfani muke so a yau mu yi da ayar saka ta muke so mu yi a cikin ayyukan mu na yau ba za mu batta a dunkula ba Allah ta'ala ya ce zai bujuro mana alkhairan mu da sharrin mu kuma din me za su fitine mu kamar yaya misali yana daga cikin alkhairi Allah ya wadata ki da ilimi ya wadata ki da kuɗi ya wadata ki da ƴaƴa ya baki kyawu ya baki kaza da kaza abubuwa na me alfalu mafi kaskanci a jiki bari na fara magana akan shi kyawu kusan me yasa an ce mafi kaskanci shine wanda ba neman sa kikai ba baki san ma san da aka baki shi ba sabanin sauran kakan yi wani fadi tashi gunna sai Allah ya tabbatar da su in ilimi kika yi sai da kika fita kika nema kudi kika yi sai da kika fita kika gwagwarmaya amma shi kyau din me shi ganin ta tai da kayanta wa iyazu billahi yana yin sanadin saban Allah da har zai kai ka wuta saboda me ke kina da kyau mafi akasarin karuwa mu ku fahimta kyawu ne ya kai su ga karuwanci ku dubi ɗan yara masu hidiman TikTok shedanin TikTok din nan mafi akasarin su kyau ne yake rudar su suke wa Allah abinda suka ga dama a social media duk wanda kuka ga kyanta ya kai kyau ta ci gaba da bin Allah wallahi ku yi mata murna kyawu wani dalili ne da yake dora mai shi zuwa ga halaka wani dalili ne da yake sa mai shi ya bujire wa Allah subhanahu wa ta'ala to haka nan ni'imar kuɗi Allah sai ya baka kuɗi madadin ka cika sha ka yi alkhairan da zai kai ka aljanna a'a sai ka barranta da hidimar ubangiji kudin nan sai su jaga ka dinga saban Allah subhanahu wataala ka ci da gidanka wayanda za su ce Allah ya ƙara budi Allah ya maka kaza Allah ya kaza dukiyar ta karu a'a sai ka je ka ci da ƴan matan banza matan ka suna rayuwar ganganci ko ke mace ke ne Allah ya wadata da kudi ke ma kudin sai kiga zaki wani gangancin rayuwa da shi musamman menene babban mu kuma gangancin mu a hidimar kudi sai mu dinga bin malamai muna kashewa saboda darajar da kika samu bata ishe ki ba dadi kike nema kullum mata kudin su ya kare a ina gidan boka ya za a yi mallaki mijinki ya za a yi ki danna kishiyarki ya za a yi kasuwar ta fita yau ya za a yi a office a zamani kadai ake jin magana ta ya za a yi ya za a yi ya za a yi wannan namu ne na mata me ya kai ki gare su kina da kuɗi a hannunki alkhairi ne ki zama kina da ilimi babban tashin hankalin shine ya zama ba kya amfani da ilimin ba kya amfanarwa kamar yadda wani hadisin annabi ya ce maluma wasu daga cikinsu suna cikin na farko da za a fara azabtarwa saboda me ba su yi amfani da abin da aka saka su ba sun koya amma me ba su yi amfani da shi a karan kansu ba har bahaushe yakan yi wani karin magana ko ka bi faɗin malam kada ka bi aikin malam to idan malam ya zama haka a'udhu billahi da zaman sa malam gara ma baka san ilimin ba wannan ma bil khairi alkhairi aka baki amma yana nema ya kai ki zuwa ga wuta saboda lokaci bari mu koma bangaren sharrin shi kansa sharrin kalubalen challenge din shi ma yana kai ka ga wuta mafi kasancin bari na fara kamar yadda na fara zancen kyawu muni shi ma yana kai mai shi wuta ta fuska biyu fuska ta farko idan Allah ya yi ki ke ba fara bace ki ce sai kin zama fara sai kin canja halittar Allah kamar yadda shaytan yayi alƙawari baki da hanci yanzu har allura ake saboda ai hanci baki da gashi allura ake mu sai sun yi gashi baki da kiba neman ta ake sai an yi dole wai sai kin nuna wa Allah bai iya cika miki halitta ba sarkin da ya kage halitta ba tare da ya ganta a gurin kowa ba da isassa da mulkin sa da buwayarsa da tunanin sa wanda babu irin sa ke hadda abin da zaki gyara masa kin san hikimar da yasa yayi ki a haka wannan a bangare ne kenan a bangare ɗayan kuma shine sai ki dinga jin Allah ya gaza miki duk wacce ta ji Allah ya gaza a wani bangare na kyauta ko wata ni'ima da bai mata ba ta yi hasara da iya abin da aka bata ba zai amfane ta ba to kazalika akwai talauci kamar yadda muka ce wasu daga cikin masu arziki arzikin ne zai kai su wuta ko to wasu kuma tsantsar talaucin ne zai kai su wuta wannan ma sharri ne kowa shi na ba ma san talauci amma in Allah ya jarrabe ka da talaucin ka yi iya ƙoƙarinka ka yi mai ka zauna da shi cikin amincin Allah a nan na sha faɗa idan muka sami yara ƴan shaye-shayen nan masu yawo hotel-hotel ana kamo su abu na farko da ya za ta fara ce miki mai ba abinci a gidansu yunwa ce ta janyo mata alhali har gobe malama suna faɗa mana tsantsar talauci da babin da muke ciki ba ta fa kai waɗanda sahabbai suka ɗanɗana ba har yanzu babu wacce take cin ɗanyen tafasa gashi dai ana ta ayya sai tafasa ake dafawa ai a to ai mu ƴan gata ne mun dafa har gishiri muke sa mata sahabbai suka ce a jejin suke ciranta ba wankewa suna kada ta a bakinta suna taunawa wani sahabi ya ce idan muka yi bayan gida wallahi ganinsa ake kaman bayan gidan mai awaki domin a tuture yake domin abincin dabbobin su ma suke ci wani sahabi ya ce sai ya fito zai je masallaci sai ya ji cikinsa ya haɗe har sai ya koma gida ya roƙi a ɗumama ruwa a bashi ya sha don cikin ya ɗaga ya iya tsayuwa wannan shine irin talaucin da sahabbai suka ɗanɗana irin yunwar da sahabbai suka ɗanɗana amma ba su gujewa Allah ba ba su kasa ibada ba ba su kuma ta yi da bakinsu cau-cau-cau cewa an azabtar da su ba wannan surutu da muke na cewa muna cikin wani yanayi shi ya hana mu fita a cikin yanayin ai Allah ba manta mai ba ya jarrabe mu ne ya ga haƙurinmu shin talaucin mu zai kai mu aljanna ai in aka jarrabe ki da talauci kika yi hasara biki ba Allah ba to ba wanda ya kai ki lalacewa a duniyar ba daɗi a lahira ba daɗi ai ba gatar talaka sai ya bi Allah domin me ko bai ji daɗin duniya ba zai ji daɗin ina lahira to wannan ma me sharri ne wana bulukum bil khair wa shar fitna idan haka ne sai mu magana akan mataki na ƙarshe da muka taɓa a can kun ga dai mun yi zancen ilimi mara shi zai ta iya kai shuta mai shi zai iya jinsa ga wuta kyawu haka yake kuɗi haka suke duk wata falala haka take duk wani abin da kika samu ko kika rasa to ɗayan biyu ne wanda kika rasa ai Allah ya baki ne ga shi in kin rasa zaki haƙuri zaki bi shi shi ma wanda aka samu shin da aka samu ana sarrafa shi yanda aka ce a sarrafa shi dukan mu sai mun duba ai dai dole a ɗayan biyu aka saka ki in ma kina cikin masu samu in ma kina cikin masu rashi to dole sai kin yi ƙoƙari rashin ki ya kai ki aljanna ko samun ki ya kai ki aljanna gashi kuma Allah subhanahu wata'ala yana tabbatar mana dukan mu sai mun ɗanɗani wannan mutuwa amma ba ma kawo haka a tare da mu Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ilaina turja'un sannan ku gane da wanda aka ba su alkhairin suka kiyin ya kamata, da wanda aka ba su da sharrin suka kiyin ya kamata, duk ku yi abin da kuka ga dama a doran ƙasa. Domin me? Ai da sannu gurin mu za ku dawo. In har Allah zai kafa miki wannan hujja, na baki kyau ne da in ga zaki iya zama da shi lafiya, na baki muni ne in ga zaki iya zama da shi lafiya, na baki kuɗi ne zaki iya zama da shi lafiya, na barki a talauci ne zaki iya gode min, da sauransu da sauransu. Falololi suna da yawa wanda ba za su kwatanci ba. To idan har Allah zai ce ka je ka kai abin da kaga dama, da irin damar da ya baki, da sannu zaki dawo gurinsa, da Allah in kika dawo gun nasa da mummunan sakamako, tafiyar za ta yi miki kyawu? ‘Yan uwa, mu dinga sa mutuwan nan a cikin timetable ɗinmu kullum, mu dinga ganinta kamar ga ta nan yanzun nan ne, yanzun nan ne. Kuma ba ƙarya ba ne hakan ne al’amarin. Ina ga ko sati kafin a yi azumi, akwai wani ɗan rali da muka yi makaranti muka shiga karatu. Aisha binta Abubakar ɗin nan, bayan na gama karatu, akwai wata dattijuwa jaruma, ita na ba na ce ta mana addu’a, har ta ɗan yi wasu kalmomi na jan hankali. Mun je musu itikaf, kamar ita take jagorancin zaman itikaf ɗin masallacin Gandun Wambai. Amma cikin ikon Allah, kafin komawar makaranta, akwai makaranta ta tafsir da muke da ita, kafin komawa makaranta ta gama da larurar da ita ce sanadin mutuwarta. In Allah ya ga dama, ba lalle sai ya ɗora miki larurar ba, kya kwanta bacci a tashi baki, kya fita anguwa a dawo da gawarki. Kamar yadda ɗazuna ce, akan abin da kika mutu, akan sa za a tashe ki. Jiya na ga ana ta posting wani irin fitsararren TikTok ɗin nan, yana kan online ɗin, ana tattaunawa da shi a faɗa ya faɗa, su faɗi kalmomin da suka ga dama. A gurin Allah ya haska masa mala’ikan mutuwa, bai bar gurin ba har sai da ya mutu. Yana kan zaman tattaunawa. Kyamarar da ya yi ɗauka da sunan ya shiyarin manufofinsa, ita ce ta nuna al’umma ga shi nan ana ɗaukar ransa, ga shi nan an gama ɗaukar ransa, a gun sai da ya gama mutu. ‘Yan uwa, wannan fa ita ce mutuwan nan. Wanda kuma na ce muku, ɗabi’unta ba ta saurarawa in ta tashi, ba ta baka alert. Ita ce mai canja miki suna a cikin second, one second. Yanzun nan kina matar wane, second ɗaya sai a ce miki mai bazawara. Yanzun nan kina ‘yar wance, second ɗaya sai a ce miki mareniya. Canja maka suna take a lokacin da ta ga dama. Wannan ita ce mutuwa. Kuma zan yi ta, za ki yi ta. Babban tashin hankalin shine me za mu samu, me muka tanada in mutum me za mu samu. Shin da Allah muna yi kanmu wannan tagani? In har muna wannan tunanin, Annabi ya ce wallahi ba za mu zama masu yawan kuskure ba. Saboda kullum za ki tsorata cewa Allah fa yana kallonki. Duk abin da za ki yi, Annabi ya ce idan baka san menene zunubi ba, shine abin da sanda kike yin sa ba kya so a ga kina yi. To sai ki tuna, ha'a, yanzu na boye muku ba na so ku ga, zan ɗauki abin da ba na ba, ko zan yi wani abin da ba daidai ba. Amma sai na tuna, ashi fa Allah yana kallona. Ƙarin tashin hankalin ma ga marubuta ya ajiye min a rubuta masa hujja. Ba dan bai shina ba, dan ke a kama ki da hujja. Idan har zan dinga tuna cewa kullum suna bibiya na suna rubutawa, shi ku kallo na yake, ɗazu nake gaya mana mala’ikan mutuwa yana ce duniya a tafin hannunsa yake ɗaukanta gaba ɗayanta. Shi kuma Allah fa, shi Allah da ya halicci mala’ikan ya yake kallon duniya? Shi sa kullum Allah yana cewa duniya ƙasƙantacciya, ba ta kai ta kawo ba a gurinsa, bare ke da kike cikinta. ‘Yan uwa, mu yi guzuri wa mutuwa, mu yi mata shiri, mu yi mata shiri, ba don aikin namu zai kai mu ga cimma gaci ba, a'a, Allah zai dubi manufarmu sai ya mana rahama. Allah ya sa mu dace, Allah ya ƙara ambaton wata kullu nafsin ɗin. suratul Ankabut ko
kullu nafsin dha'iqatul maut thumma ilayna turja'un.
Ya subhanallah, kun sake jin kalmar ta ƙara dawa ko duk gunda Allah ya ce kullu nafsin dha'iqatul maut. Na ce muku ni tashin hankalin da nake ji ba zancen za a mutum ba, ƙarshen magana sai ya ce gare ni za a dawo an mutum, tafi ban tsoro. Ma'ana in an je din baka san me zaka riska ba. Yace kullu nafsin dha'iqatul maut, ƴan uwa na shina kishina dukkan mai rai zai dandani mutuwa. Sai yace mai a gaba yace summa ilaina turja'un, sannan ku gane ya ku mutane gare mu dukkan ku za ku dawo. Ma'ana ka tuna da kika mutu aka ɗebe ki aka kai ki jejin nan, ba fa shikenan wasan ya ƙare ba. Sannan aka fara rayuwar duniya duk yanda ta kai ga kunci, duk yanda ta kai da daminki, amma dai kina kan doron ƙasa, ba a tsaga ta an nutsa ki cikin ta ba. Duk yanda kika kai ga babu zaki ji ana korafi, ai ɗakin ma yoyo yake, ai ɗakin ma ba kaza, ba windo, ba kofa. Alhamdulillah a doron ƙasa kike har kina jin iska tana kadawa. Yanzu da kika mutun nan, abu na farko da ake fara raba ki da shi shine iska. Kowa ta ji yanda zafi yake dukan mu a wa'innan kwanakin ƴan uwa. Yaya muke jin zafi? Hijabin sallah muntoci kaɗan da muke na sallah na Allah Allah kike ya kiyage shi a jiki. ƴan uwa sai a zo a nade mu, a nade mu, a nade mu, a ninke mu, a daura sama, a daura ƙasa, a tsaga ƙasa a binne, a jera ice, a jera ganye, a saka kwababbiyar ƙasa duwe mai kar a barki haske ya fuda miki. Da a ce iyakar ta kenan, mutuwan nan tamkar bacci ce, ana binne ki shi kenan, ba za ki ƙara jin motsin kuma bacci kike ta yi. A sai ki ce ita ma hutu ce. Suna gamawa suna tafiya, masu tashinki suna tashinki. Wallahi ko za ki dace akwai tsoro da firgici a cikin wannan tafiyar. Kuma abin da zai ƙara baka tsoro shine mai, tunda ake mutuwar ba wanda ya dawo ya baka labarin da ya je ga halin da ya samu kansa, bare keki irin shirin da ya yi, kowa tsammani ake masa. Daga an faɗa an mutun nan, so da ƙauna da yake tsakaninki da ɗanki ko mijinki, shi fa yanzu ba ta ke yake ba, ke da kike raye ne kike bibiyan matacce, matacce da ya tafi ta kansa yake yi. Dazu nake ce muku, yadda Annabi Isa ya daga, ba damuwa take ta ga uwarta ba, ita fargaba take ma uwarta, sa an tashe ta za ta ƙara ɗanɗanan raɗaɗin mutuwa a karo na biyu. Duk sanda kike wa mijinki, duk sanda yake miki, daga ya mutu ya barki, ko ke kin mutu kin bar shi ɗayan ku ya tafi ya bar ɗaya, to yanzu dai shi ya bi ki da addu'a kamar yadda al'ada ta gadar, ko kafin ya mutu rayuwar ta zaman nafsi nafsi. Kazalika idan ɗa ne haka, ki hana kanki ki ci, ki bar shi ya ci, ke ba sai kin samu ba, in dai shi ya samu me zai faru? Daga lokacin da kika mutu, ke ba ta shi kike ba yanzu, yaya za a yi ki kubce wa damuwar alkiyama? Yaya za a yi ki san mafita a damuwar alkiyama? Shi ɗan da kika bari a duniyan, idan mai imani ne zai ta bibiyan ki, ya ta tuno ki, ya yi kuka, ya yi waye, amma fa shi ke da za a taɓa ki ba ta shi kike ba. Dan Allah akwai tashin hankali a wannan rayuwa ko babu? Yau dai so da yake tsakanin ɗa da mahaifi, ko na mata da mijinta, ko cikin umomi, ko kowane irin masoyi da kika rasa a lokacin ke ba ta kike ba, da kike kukan nan yi wa kanki kuka ƴar uwa, shi yanzu ba ke ne damuwarsa ba, ya zai riske Ubangiji? Ke ma kuma taki ta zo ɗin, wannan ake jiye miki, tunda ake kuka a mamaci ba wai sabon ne kaɗai ba, da ya je mi ya riska, tunda ba zai dawo ba, ba kuma zai aiko miki cewa to ni fa alhamdulillah na samu kaza ba ko a mafarki da akan ce an ga miki da siffa kaza an ji alamar an ji dadi duk fa tsammani miki yi wani sahabin annabi ya mutu a filin daga sai wata tsoro tana kade masa kura tana cewa masha Allah kai shahada kai kan kai shahada kai kan ka dace annabi ya ce baki sani ba ko za a kama shi da sharrin harcensa ma'ana ko yayi wata magana marar ma'ana lagau maganar da bata zama ta dace ba kika tuna ko za a kama shi da wani laifi shahidi da muke tunanin shi kawai aljanna kai tsaye tana iya yuwa a tuhume shi akan wani abin da bai kai ya kawo ba dan Allah mu da kullun bamu da wani guzuri mai nauyin nan ya muke jin in ta zo za mu kasance amma mata har yanzu ba mu yi saranda ba ba mu yi salud ba ba mu saki ran mu cewa yau din nan za mu tafi ko goben nan ba muna yin abin da muka ga dama mata a gidaddajin aure ba biyayyar auren ce damuwar mu ba mata a gidaddajin aure ba tarbiyyar yaran mu ne damuwar mu ba mu bar su lalace ba damuwar mu bane kawai ya za a yi ki samu kuɗi ya za a yi ki biya buƙatar ki wannan da wannan shedan yana kawata mana lalacewa ba kuma babba ba yaro da mun dauka yaran mata ne zukatan suke daukan su suke yawo suna bin hotel suna fasikanci dan me kwadayin kuɗi tashin hankali da bala tsofaffi ana samun su da wannan fasikanci aba a da abinda muka shina da mai tallan abinci da mai tallan nono da mai tallan kaza da kaza duk suna yi ne dan su rufa kansu asiri yanzu sai ya zama me santoci ne na mai da kananan yaran mu karuwai santoci ne na mai da kananan almajirai fasikai tsofuwar mata ta rike jaririn yaran da bai wuce shekara 12 ba wai ya biya mata bukata saboda me saboda kawai ta ji dadi a rayuwarta a nan garin azarin fa ake wannan fasikanci da muna ta cika gari ana fayade a ƴaƴa mata sai ya zama fayade ya koma kanwa har ƴaƴa maza kuma wallahi ba sai masu tuwo-tuwo kadai ba da mata da suke cikin gidajensu suna tara kananan yara a gidan suna lalata da su ko ba sa tuna wannan mutuwan ne ko ba sa tuna bata da lokaci ne ko ba sa tuna ba za ta yi musu alad bane idan Allah ya jarrabe ki kina cikin aikata fasikancin zaki mutu annabi ya ce za a tashi kowa akan abin da yake aikatawa sannan kullum muna cikin barazanar mai ƙarshen duniya shin kika shina ko kina cikin wanda zaki riski ƙarshen duniya annabi ya ce idan ƙarshen duniya ta zo gaba ɗaya za a mutu kuma idan kasuwa ce gaba ɗaya za a katta nana aji ta ce ya rasulullah daga ciki akwai raunana akwai mata akwai tsofi kuma ka ce duka za a hada a hallaka yace idan an tashi za a tashi kowa akan aikin da yake yi irwa kin san akan me za a kashe ki kika tuna ko kina cikin na ƙarshen da za a yi muku mutuwa gaba daya to in mutuwa mai gaba daya ta riske yake a mummunan aiki lokaci ne da dama annabi ya gaya mana ba a karban tuba akwai lokuta guda biyu da ba a karban tuba mu gane a yanzu ne kike da damar tuba a yanzu ne kike da damar barin laifi in kika ce wai sai kin shirya to shirin ba zai yiwu ba daga lokacin da mala'ika ya zo daukar ranki Hausa suka ce ka zo gargara ko to ko kin tuba da laifukan ki Allah subhanahu wataala ba zai karba ba haka nan lokacin da alkiyama ta bujuro ta tashi in Allah ya jarrabe ki kina cikin wayanda zaki ga ƙarshen rayuwa alkiyama ta tashi kina raye to a wannan lokacin ba a karban tuba to waye ya san lokacin tunda tun zuwan annabi yake ce mana abun haka yake kaman ya tsu guda biyu nan kusa da kusa muke da tashin alkiyama muka tuna yau ne gobe ne sai fa akai mu ne bamu da hankali as-saqalain mutun da aljar mu ne kadai bamu da hankali muke ta binsheken mu amma daga dabbobi tsuntsaye kwari duk juma'a dal Allah sai sun ga rana ta fadi tukun hankalin su yake kwanciya gani suke kawai za a iya tashin alkiyama amma wallahi ni da ke muka manta ma juma'an ne bamu ma tuno ita bace barantana wani tsoro ya same mu yan uwa mu dinga jawo mutuwa kusa-kusa da mu. In har za mu jawo mutuwa kusa-kusa da mu, to Allah subhanahu wata'ala zai taimake mu da ƙarfin imani. Shi kuma ƙarfin imani yana sa mutum ya rage yawan zunubai. Yake rawan zunubai da izinin Allah yana samar da rahamar Ubangiji. Ni dai na san duk fatan mu bata wuce rahamar Ubangiji muke nema ba. Duk wahalar da zamu samu a duniya, in har zamu samu mafita a gobe alkiyama, muna farin ciki da wannan wahala ta duniya. Dan da azabtar da kai a lahira, sau dubu gara azab da kai a duniya. Duk wanda Allah ya masa azabar sa iya duniya, ai na nufin sa da alkhairi. So muna neman tsari da azabar duniya da ta lahira baki daya. Amma almuhim Allah ka tseratar da mu da sharrin wuta, ka tseratar da mu daga aikin da yake kaiwa zuwa gare ta. Ya Allah ya kusantar da mu ga aljanna da aikin da yake kaiwa zuwa ga aljanna. Yanayin lokaci ba zai iya bamu tafiya mai fadi akan me ba, akan zancen mutuwa ba. Ina ga zama na gaba za mu dora akan zancen mutuwa. Akwai abin da nake so mata mu yi a cikin hidimar mutuwa. Yana mun ciwo a ce kina da ƴaƴa 5-6, dole na sama sun zama samari ko? Amma sai uwa ta mutu duka ƴaƴan ba wanda ya iya sallar janaza. Ita kuma sallar janaza so ake yi wanda mutuwar ta dame su ya zama su suka tunkari gawar, domin Allah yana jin tausayin gawar ne da irin tausayi da damuwar da masu addu'a akan gawar suke da ita. Sai ki samu ƴaƴanki hudu mata dukkan su basu iya wankan gawa ba, sai dai a nemi wata tsofuwa a can gari ta zo wai ta wanke gawar uwarku. Za mu zo mu wanke gawa a nan. Za mu ƙara darasin mutuwa sai mu yi wankan gawa. Ya danganta ga abin da lokaci ya bamu. So nake a ce yau idan Allah ya jarrabe ki, aiki budurwa ta mutu, kafin gari ya waye a same ki da gawar da kin kintsata. So nake a ce idan uwarku ce ta mutu, kar ku jira sai makoto sun cika muku gida, ƴan matan gidanki guda uku su wanke ki. Me muke jira da sai an nemo wata mai karatun gargajiya daga can nisan duniya ta zo ta wanke ki? Ana kamakaman kalmomin da Allah subhanahu wata'ala bai yarda da su ba, annabi bai yarda da su ba. Duka dan Allah mata mu jajirce, mu gane tunda mutuwan nan gata an gaya mana dole ce za mu yi ta. In kika ji tsoron ta yau gobe ke ce gawar, ke ma tsoron naki za a ji. Sallar gawa ba kamar sallar jam'i ta azhar da la'asar ba ne. Kawai daga an kabarta shi kenan sai a bi liman, a'a. Dukkan waɗanda suke bin liman so ake su faɗa abin da liman yake faɗa. Annabi ya ce Allah yana jin kunyan mutum 40 su ta cewa a gafarta miki bai yi gafarar ba. Amma mutum 40 ɗin waye na iri wanda suka san me suke faɗa. Ba kawai shi kenan sai ai yayi jama'a. Jama'ar ki kalla wani iri ne suka taru. Waɗanda suka san yanda ake sallar gawar, waɗanda akwai tausayin gawar a ransu, ko waɗanda suna sahun kawai saboda abokinsu ne, ko saboda mijinki, ko saboda waye ne, hankalinsu yana cikin gari. Shin limamin da ya miki sallan mutuwarki tana ɗarsa masa a rai, wanda zai dinga yi miki addu'a da alamar ikhlasi yana ƙarƙan da kansa Allah ya saurare shi? Ko ku kawai an ɗora masa dole ne an je an kirawo shi, a da Allah makwanciyarmu ne abu kaza, hankalinsa a gona baiwar Allah, ba ke din ne a gabansa ba, kawai ya faɗa amma yana tunanin kasuwa ko gona. Idan kika koya wa ɗanki, mijinki ya iya, keki kafa naci kowa ya iya, tausayin uwarsu ne a ransu, damuwar matarsa ce a ransa, wallahi irin wannan addu'ar ita Allah yake so. Akwai wani kuka na zuciya da wanda aka yi wa mutuwa yake yi, dukkan ku ba wanda bai taɓa jinsa ba. Wannan kukan da kike daga zuciyarki kike jin wani karayar zuciya a wannan lokacin, duk abin da kika ce Allah ya miki zai miki. Allah yana son addu'a da ƙanƙan da kai, addu'a da ƙasƙantar da kai, da kuma sawa Allah shi ne Allah shi ya yi miki wannan aikin da ya faru a gabanki na ganin wancan kigawa a gare ki. Ya Allah ka mata kaza, ka mata kaza, ka mata kaza. Annabi fa cewa ya ce ayi sallar gawa kwatankwacin yanda za a feɗe akuya, a cire mata, a yanka ta, a feɗe ta, da Allah minti nawa zai ɗauka. Amma idan aka tada sahu na sallar gawa, me na fabi yana sauke ki, kina ɗan rarrabawa kafin ki shiga cikin gidan har an tashi. Brrr, saboda liman na ga ya muku ba tausayin damuwarki bane damuwarsa sauran kuma ba su san yanda ake sallar ba daga ya ce assalamu alaikum su ma sun yi assalamu alaikum sallar gawa ba haka bane idan kai ka zo a ƙarshe ka samu kabbara ɗaya ko biyu to idan aka idar ku ku matso gaba zuwa ga gawa aka ce ku ma ku cika mata sauran kabbarorin da muku samu ba haka ake yi mata idan muka koya muka tusawa ƴaƴanmu nan gaba za mu samu gawawwakin mu su daraja baki da wata daraja da ya wuce addu'o'in da za a miki a wannan gurin ina jin kunya a ce duka ƴaƴanmu ba su iya ba ina jin kunya a ce mu ba mu iya ba kowace mace ta ga ta iya wankan gawa ta iya saka likafani ta kuma iya mai addu'o'in da ake wa gawa so darasin mutuwan nan mun dauka kenan wala Allah ko sai mun margaya ko kuma sai mun cin magaci saboda idan muka gyara zamu yi kwadayin wala Allah zamu mutu cikin wa'anda za su samu dacewa in ba mu gyara ba kada zuban ake yin ta har kullun to fa ba za a dinga samun natija da ake tunanin za a samu ba Allah subhanahu wata'ala ya dora har cikan mu kullun akan daidai ya kawar da har cikan mu kan fadan kusakurai ya kuma datar da mu duk abin da muka fadan ya zama mai amfani a gare mu da gare ku baki daya da sauran masu saurare na nesa ko na kurkusa muna fata Allah subhanahu wata'ala ya albarka ƴaƴanmu ya albarka a mazajen mu ya bamu hakurin zamantakewa ya bamu hakurin daukewa kunci da talauci da damuwa da take damun al'umma Allah ya kawo mana sauki a cikin kasar mu. Allah ya bamu juriya da kauda kai akan damuwoyin da suke damu. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilayk.
Na Allah ya sa kawo malama da alkhairi. Ubangiji Allah ya sa mu amfani da abin da muka ji. Kamar yau muke ban kwana da ku Ramadan ya zo, karshe zamu tafi gida domin yin sallah da hututtuka. Ya kuma Allah subhanahu wata'ala ya dawo da mu dora akan karatu me da aka saba to ubangiji Allah ya datar da mu Allah ya sa mu amfani mu mu isar da wayanda ba su samu halarta ba su yi amfani da abin da muka ji wannan kungiya mai tarin albarka wato nisa'us sunna ta katakum local government ubangiji Allah ya kara daukaka mana ita ya kara hazaka da himma Allah ya sassaka al'umma cikin ta da alkhairi tun daga shugabanni ƴan kungiya ƴan agaji masu hada-hada daukan hotuna da masu hidimar masallaci duka ubangiji Allah ya sa mana a cikin mizanil hasanat ina mana farin ciki kamar yadda muka zauna domin mu ji abin da Allah subhanahu wataala ya faɗa da manzanninsa da manzansa to Allah ya tattara mu a cikin aljannatul firdaus a cikin wannan masallaci mai tarin albarka shi ma na Sheikh Abubakar Aliyu Allah ya masa rahama Allah ya gafarta mishi dukkan ƴan uwa musulmi da suka riga mu zuwa gidan gaskiya yau malama ta tabo mana mutuwa gwiwa ta yi sanyi yanayin kowa ya koma ya dan jingina domin mi an taba abin da yake gaban mu aikin da bai zo ba ko aka ce bai kuma kare bane ko babban aiki ne a gare mu mutuwa mutuwa ba a bar wannan bace a bar wasa bace al-maut aka ce al-maut ta'ati bagatatan aka ce haka zata bagatatan zata fado maka kamar yadda malama ta kwatanta wanda yanzu yayi a wannan shafi nasa da yake wasu ababansa haka ta zo masa to haka za ta zo maka a daidai wannan lokaci Allah subhanahu wataala ka sa mutuwa ta zo mana muna yarjejje a gare ka ubangiji Allah ka sa muna masu kankan da kai muna masu tsoron ka ya Allah Allah ka sa ta same mu a cikin zukatanmu ya tumbatsa da ikhlasi da karfin imani ubangiji Allah ya sa wannan majalisi namu ya zama majalisi ne wanda dukkanin abin da ka zo ka dauka kai ma zaka isar da shi domin mi kai ma ka samu kamashin abin da ka zo abin da ka je ka isar da shi babu lokaci gaskiya guzurin da na kawo ba zai yi ba insha Allah sai dai Allah ba mu ladan niyya ina mana fata ƴan uwa wanda ba su da lafiya ko a gida ko a asibiti Allah subhanahu wataala ya ba su lafiya masu shirin haihuwa a daidai wannan lokaci Allah ya sauke su lafiya masu juna wanda za su haifu nan gaba su ma Allah ya sauke su lafiya masu nema in alkhairi ne a gare su Allah subhanahu wataala ya ba su wayanda ba alkhairi bane Allah ya kara masa hakuri irin na ummina Aisha wa'ida suke da shi kuma Allah ya rayuwar ƴaƴan albarka mazansu da matansu Allah kai musu albarka ka shirya mana su ka saka musu tsoron Allah a cikin zukatansu da mu baki daya wa'anda suke da gurbatattun dabi'a Allah ka shirya mana su ya Allah, Allah ka shirya mana su. Kowace uwa ta rika bada gudumawar addu'a na Allah ya shirya mana zuri'ar mu na wannan zamani. Ke kin bada ni na bada wannan ta bada duka sai mu hada a tsake sai na kowa ya zama dan albarka yar albarka sai a hada durai wa sai ta mana dadi mu iyaye mata mun fi kowa farin ciki idan yaya suka zama nagari. Allah ta'ala ya datar da mu ubangiji Allah ya sa mana a cikin mizanin hasanat.
Sanarwar da zan bari shine zancen tunasar da ƴan uwa wannan majalisin kamar yadda muka ce sati na me ƙarshen kowane wata dan Allah ku dinga sanar da junanku. Akwai irin dan wani lokacin ka ji discourage na rashin attending ko makara ko rashin hallara akan lokaci, yana da kyau a fito akan lokaci. Inda za a fita akan lokacin da za a iya samun abin da yafi wanda ake samu, to banmu da wannan mai da hankalin karfe 10 muka ce za mu zauna, amma mafi akasari sai an je 10 da rabi, sannan kuma da dama sai in ga fiskokin ba su da yawa ba dan komai kawai sai ina ganin wani ya ce ya manta ranar ko wani abin da ya kama da haka. So mu a yanda kuka mai da hankali ne mu ma za mu mai da hankali majalisin da wannan shi kadai muke da shi yanzu mun raba hankali biyu akwai daya a matsango. So wayanda suka fi mai da hankali su ne za mu fi mai da hankali akan karatun su. Muna fatan Allah ya sa ya dinga zama mai amfani wanda muke yi. Ga wayanda suka yi tawaya akan zancen fam din kungiya kuma mun fara fitar da kuma fam din kungiya, daman mun yi jinkiri da shi ne akan wani taron semina kuma wanda yanzu har yanzu ba mu ajiye ta ba. Saboda haka fam din mu available yake, in kina da bukata za mu gaiki physically tukunna mu sayar miki. Duk masu so za su iya magana daga baya kamar dai yanda suka yi ta kira a waya. Allah ya sa mu dace. Yanda Allah ya kawo mu lafiya, Allah subhanahu wataala ya mai da mu gida lafiya. Allah ba mu ikon amfani da abin da muke koya. Allah ba mu ikon dora abin da muke koya akan mizani domin mu dora akan sa. Allah shirye da mu hanya madaidaiciya. Ya Allah ya ba mu gafara da mu da iyayenmu da malumanmu da malumin malumanmu. Ya Allah ya shirye da zuri'ar mu baki daya da masu kula da masallaci da masu dawainiya akan sa da shugabannin sa da shugabannin kungiya baki daya. Allah subhanahu wataala ya datar da su akan daidai ya kawar musu dukkan wani abin ki. Dukkan wani mai saka kwandalarsa domin gina addini daga kan wanda zai iya gina masallaci kwatakwam da wanda zai ce a sayi uni da wanda zai ce a sayi ruwa da wanda zai ce a biya tsintsiya kai ko tsintsiya ka saka, ya Allah subhanahu wataala ya baka ladan kai ma mai gina wukafi domin Allah yana karban kowane aiki ne kwatankwacin niyyar mai yasa. Allah subhanahu wataala ya sa mu dace. Allahumma hadina fi man hadaita wa afina fi man afaita wa tawallana fi man tawallaita wa barik lana fi ma hadaita wa qina wasrif anna sharra ma qadaita برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام يا من ليس كمثله شيء يا هو الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.